Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, FM Dalon da Niya. Sai kuma tashar mu ta BOY Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Kuna iya kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gomel da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da kanin labarai.
To Daula, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zuma magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico. Yan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat sun ta kuma hawara a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekara 2020. A cewar wani sabon rahoto, kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa.
To kanin labarin kenan aka ci. Cikin shirin za a ji batun zargin badakalar kashe makudan kudade da tsohon gwamnan jihar Bauchi ya yi domin sayan kayan binne mamata.
Miliyan 960 aka bayar aka kashe cikin wata 6 don ko wata 5 don sayan likafani.
Za kuma ku ji cewa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ce cire tallafin man fetur shine mafi a'ala ga al'ummar Najeriya.
Me za a yi wa mutane? Tallafin mai za a ba su ko lantarki za a ba su ko titi za a gina musu?
Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Glass Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a ji halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zuma magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da kasafin wato dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hawaren da aka kama musamman ma kananan yara. Ƙuri'a da aka kaɗan 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa kananan yara da aka kama, sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga kasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin Rio Grande zuwa kasar Amurka. Babu sauran kokanto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka ta Kudu babbar matsala ce ta jin kai da kuma ta tsaro, a cewar Senator Richard Shelby dan jam'iyyar Republican daga jihar Alabama, wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mayar da hankali kan Senator Elizabeth Warren, 'yar majalisa daga Arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar na 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Senator Elizabeth ta faɗa wa wasu masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallonta ta akwatunan talabijin a faɗin ƙasar cewa, ina so in dawo da gwamnatin ga jama'a. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takarar a daren yau Alhamis a fagen muhawarar, ciki har da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da Kamala Harris ta jihar California, sai kuma magajin gari Pete Buttigieg a birnin Indiana da sauran wasu 6. A cewar wani sabon rahoto, kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara bullowa duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS karo na 2 ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. Haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi kungiyar ta'addancin IS ta sake mamayar wani yanki a Siriya da Iraki inda tunuma ta shiga sake kwato wasu wurare. Rahoton ya ce kungiyar IS cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin kauyuka da fararen hula waɗanda suka bayo masu yakar kungiyar haɗin kai. Rahoton ya ƙara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyen bayanta, tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da kwace ikon wasu wurare a Iraki. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji lokacin da yake kan mulki. Mace ta hudu ta ce wasu hadamansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don yin lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch da Ƙungiyar Trial International, waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun yi hira da matan hudu har ma da wasu tsofaffin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin. Sun faɗi cewa Jami da hadimansa sun baiwa matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazanar cewa da za a iya kwacewa nan take. Wasunsu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka, amma babban aikinsu shine su biya wa shugaban ƙasa buƙatunsa na lalata. ‘Yar uwar shugaba Jami, Jimbi Jami, ana zargin ita ce take taimakawa wajen samowa da kula da ‘yan matan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sake sakawa kasar China haraji idan har shi da shugaban China Xi Jinping ba su cimma yarjejeniyar cinikayya ba a lokacin da suka haɗa a ƙarshen makon nan. Trump ya faɗa a wata hirar da gidan talabijin na Fox Business Network jiya Laraba cewa zai ƙara saka haraji kan kasar ta gabashin Asiya idan ba su cimma yarjejeniya ba. An shirya shugabannin biyu za su gana a ƙarshen makon nan a gefen taron kolin manyan ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a birnin Osaka na ƙasar Japan. Ganawar ta su ta farko kenan tun bayan wargajewar zaman tattaunawa a watan Mayu. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake uku sun kai hari wata hedikwatar 'yan sanda a gudunmu a wato a gundumar kudu maso yamma jiya Laraba, lamarin da ya haddasa musayar wuta da ta kashe jami'an tsaro da maharan. Wasu 'yan sanda biyu su ma sun samu rauni a harin da aka kai Loralai, wani ƙaramin gari da ke lardin Baluchistan. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne lokacin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da nakiyar da ke jikinsa a ƙofar shiga, inda ya baiwa sauran maharan damar shiga ginin mai matuƙar tsaro, a cewar wani jami'in 'yan sandan da ya faɗa murya Amurka ya kuma nemi a sake sunansa. 'Yan sanda da ke gadin ginin sun afka wa maharan da harbi suka kashe ɗan ƙunar baƙin waken ɗaya, ɗayan kuma ya tayar da nakiyar jikinsa ya kashe kansa, a cewar jami'in. Daga ƙarshe wani jirgin ruwan ƙasar Jamus na aikin jin ƙai ɗauke da baƙin haure 42 da aka ceto daga gabar tekun Libya ya isa gabar ruwan Italiya bayan da ya watsi da umarnin gwamnatin ƙasar na kar ya shiga. Ya zuwa yammacin jiya Laraba jirgin mai suna Sea Watch 3 ya tsaya a wajen tsibirin Lampedusa. Kaftin ɗin jirgin Corona Racket ta faɗi a kafar Twitter cewa ba ta da sauran zaɓi, jirgin na wata ƙungiya ne mai zaman kanta Sea Watch. Ya kwashe makonni biyu cikin teku saboda babu wata ƙasar Turai ta amince ta karɓe su.
Filo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga takaddama a jihar Bauchi tsakanin gwamna mai ci da tsohuwar gwamnati kan amfani da makudan kuɗaɗe wajen ɗaukar nauyin binne mamata a jihar. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad ɗauke da cikakken rahoton daga Bauchi.
Batun badakalar kashe kudaden da yawan su kai naira miliyan 200,000 da miliyan 300,000, inji cewar kakakin gwamnan jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu, sun gano hakan ne a takardun bayanai daga sashen kudade na gwamnatin jihar Bauchi. Sannan an kashe waɗannan kudade ne a watanni 3 zuwa 5 na wannan shekara.
Wasu abubuwan kare ba zai ci ba. A misali guda ɗaya kawai zan baku. An yi magana sayan kayayyaki na bisne bayan Allah a makabartu da suke jihar Bauchi miliyan 960 aka kashe cikin wata shida ko wata biyar don sayan likafani. Miliyan dubu daya da kusan miliyan 300 1.3 billion a turanci aka sake kashewa don sayan katakai wanda aka ce an raba a makabartun da suke cikin jihar Bauchi. Saboda Allah, wannan harka ce ta gwamnati? Ba harka ce ta gwamnati ba, duk inda aka ce wani ya rasu ko wanci ta rasu, a cikin gidan ake nemo likafani, wani ma makwabci cikin ihsani ya kawo, a za tafiya a tsaya a bakin hanya a yanki ganye, a yanki a bibi itatuwa, a je ai wa bawan Allah ko bawar Allah sutura. Yaushe gwamnati za ta kashe kuɗi sama da biliyan 2 akan waɗanda suka rasu amma ba a kashe miliyan 300 akan sayan magani waɗanda suke raye ba? Waɗannan abubuwa ne waɗanda muka gansu a rubuce a takardun baitul mali na gwamnatin jihar Bauchi. Na tabbatar muku gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad za ta ɗauki dukkan matakai da suka dace don kwato waɗannan kuɗaɗen, ba wani sassauci akan wannan.
Sai dai in ji cewar Ali M. Ali, tsohon mai tallafawa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin labaru, ya ce labarin kandon kurege ne, babu tushe balle makama. Inda ya kara da cewa batun sayan kayan yin sutura wa mamaci abu ne da suka taras ana yi a jihar.
Na farko dai labarin, gaske magana labarin kansan kurege ne, babu gaske a cikin lamarin nan. Mu alƙalmanmu abin da suka nuna mana a cikin shekaru hudu wadda dan na kashe dan wannan hidima, wanda ita gwamnatin da ta shuɗe ita ma gadan sa ta yi a gwamnatin can baya da ta shuɗe, ko da ta zo cikin mulki shekaru hudu da suka shuɗe sai ta tarar da wannan al'adar, sai da ta ga ta duba ya daga abu ne da suke na tallafawa mamata ko iyalansu wanda suka riga mu gidan gaskiya, sai ta ci gaba da wannan lamarin. Amma babu gaskiya a cewa a cikin wata biyar an rukurguza wannan kudin, abu ne ma da hankali ba zai yarda da shi ba. Amma mun yarda da cewa a cikin shekaru hudu a ƙananan hukumomi guda 20 nan aƙalla an kashe kuɗi sama da naira biliyan guda biliyan 1,200,000,000 a kan wannan hidima, sabanin abin da suke cewa an yi haka a cikin wata biyar.
Wannan tallafawa da ake yi wa iyalan mamata, kayayyakin ne ake saya ko kuma akan ba da kuɗi ne su saya?
Kayayyakin ne ake saya, kuma kayayyakin nan ba wai kai tsaye ne ake yin su ba, waɗanda suke da ilimin abin su ake ba su sai haka su kawo su a biya su.
Sai dai kuma al'ummar jihar Bauchi suna mamakin jin cewar gwamnati na sayan likafani da kuma itacen rufe kaburbura idan an yi mutuwa a jihar. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab daga Bauchi, bari mu leƙa jihar Kano inda aka yi wani babban taro kan tattalin arziki, inda Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya sake jaddada mahimmancin janye tallafin man fetur da na wutar lantarki don yi ma jama'a aiki kai tsaye. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya ɗauke da cikakken rahoton.
Tun janye tallafin man fetur da gwamnatin Buhari ta yi jim kadan bayan hawanta mulki a 2015, inda litar mai ta yi tashin gauron rabi daga naira 87 zuwa 145, batun bai sake tasowa ba cewa tallafin ya dawo a wani tsari sai a lokacin muhawarar kasafin kuɗi. Kwanan nan batun ya bullo daga jawabin sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi. Matsayin sarkin dama ba sabo bane, dan azanta da nayi da shi a 2012 lokacin yana gwamnan babban banki, ya ce janye tallafin shine kawai mafita ga Najeriya.
Kullun a Najeriya muna fitar da gangar mai miliyan 2 ko miliyan 2,200,000. Yan Najeriya mutum miliyan 167, kan kowace ganga akwai mutum 80. Idan an sayar ba wai kuɗin nan gaba ɗaya gwamnati yake zuwa ba, rabin kuɗin, wani sai ma sama da rabi, yana tafiya wajen kamfanonin man da suke aiki su Shell, su Mobil da sauransu. Mai za a yi wa mutane? Tallafin mai za a ba su ko lantarki za a ba su ko titi za a gina musu ko gadar jirgin ƙasa za a yi da jirgin ƙasa yadda za su daina wahalar kullun shiga mota?
har na gama secondary daga Lagos jirgin kasa nake shiga da zo Kano. Yanzu ina yara suke samu wannan? Idan baka da kudin jirgin sama sai dai ka sa yaron ka cikin mota cikin hadari. Duk waɗannan abubuwan a ina gwamnati za ta yi? Idan za mu dinga diban naira trillion ɗaya ana biyan tallafi wanda gashi na faɗi yawancin sama amfanin sa ba zuwa wajen mutane.
To me yasa ke dawo da batun tallafin ne bayan kawar da shi da aka yi shekaru hudu da suka wuce? Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya zalakin kan kayyade farashin litar mai.
Dala lokacin an kayyade mata farashin 280. Idan suka shigo da mai da wannan farashi din za su yasu sai zai je har 145 za su samu dan riba. Dala ya tashi ya koma inda ka tuna 500 da wani abu. Bambanci na gwamnati shine yake biya domin dan Najeriya mu talakawan mu sai mai akan naira 145. Dole yanzu a cire wannan. A bar kasuwa ta yi halinta. Dole za a sha wahala. Amma kuma zai aka duba aka cire cin hanci da rashawan da karerayen da ake irin ma yawan man da ake kawowa. Zaka gani abun ba zai kai haka ba.
Kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta shafa tali da dalilan cire tallafin. Comrade Ayuba Wabba shugaban kungiyar wanda ya gona zanga-zanga ya jike a 2015 amma talakawa suka yi bris da matakin. Wabba ya ce kungiyar ta yi dogon nazari ne da mutunta roƙon da uban jam'iyyar APC Bola Tinubu ne yayi na janye yajin a tattakin da ya zo a helkwatar kwadugon.
Yazo har kungiyar mu yayi roƙo. To idan ba mu saurara da wannan ba su wa za mu saurara musu? Ko a cikin harkar mu na rayuwa akwai wanda zaka ga kimansa kuma kaga cewa in ya faɗi magana ka bashi wannan daman. Ya ce ku bani dama idan har kuka janye ni zan wuce gaba za a dawo tebur dan sasantawa a ga kuma inda za a shawo kansa. Ai ko ina ganin mun yi abin da ya kamata.
Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC mai barin gado mai Kantibaru ya nanata cewa gwamnati ba ta da shirin ƙara farashin litar mai. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe da ƴan hikaya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:17 na dare ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba ku da ma tambaya ni ke da
duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kanki karba saboda kada idan bakin kin gaza aje a ce a ai dan duk mace ce ta kasa ta kada.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya da kuma Barista Aisha Ali Tijjani agogwar mai kare haƙƙoƙin bil'adama musamman mata waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Madubin tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Hajiya Hawwa abinda take gani ya kamata gwamnati ta maida hankali akai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai. Sai ta bayyana cewa
ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo kai aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikin ka kake dubawa wace sana'a ce ta dace da kai wanda zaka iya ciyar da matarka da ƴaƴanka. To haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgir a kai. Tattalin arzikin Kano misali menene? A'a muna da dawanau ne banda dawanau wanda dan adam muke da wanda yake da jarini misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu waɗanda suka kimiyyar siyasa nawa gare mu waɗanda suka karanta shari'a nawa gare mu ɗan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zaman toya ya daidai. Wannan shine batun da nake yi. Ana da wajen mukamai sun kusan 100 wanda yake a cikin jihar Kano mata ba su samu ba.
Barista yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsalolin ya kike ganin makomar watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya watan jiya ranar 29 ga wata.
To
a gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba mutakar ba su samu wakilcin da suke bukata ba muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba kisa za ku ji maganganun mu suna kama da juna babu wata magana ci gaba in dai ana so mata su ci gaba sai an ba su kulawar da ta dace an ba su ilimin da ya dace an ba su an habbaka tattalin arzikinsu domin da arzikin da namiji yake da shi idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci saboda jiya ta riga ta kasance yanzu ga yadda muke ciki to idan muka yi amfani da ilimin mu na jiya da yau da muke ciki to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance to a gaskiya idan ba mu samu kulawa da ta dace ba koda wajen nadin makaman ne to a gaskiya muna nan jiya yau wannan nadin makamai da za a yi
ana magana nadi daban ba da dama kuma a nada barista Aisha a ce ita ce commissioner kaza ko minister kaza ko md kaza ko executive secretary kaza wani abu ne mai zaman kansa sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da basira ta kuma wani abu ne daban ya kike kallon za a bullo wannan matsalar misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba misali an nada ku ana ce kuna tafiye amma kuma a cikin office za a bari ku aikin da ya kamata
to gaskiya magana ɗan uwa ta ce indai ba za a dinga duba wance ta dace ba wance ta goge a ɗauko ta a sata don goge wata da ƙwarewar ta a fannin ta da dacewar ta da cancantar ta da sanin ya kamata ta a gurin a saka ta a kuma bar ta wannan yi mata shi zai sa ta zo ta yi aiki ta baje fahimtar ta ta ƙure ƙwaƙwalwar ta ta matse linzamin ta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kanka za aka dora ni to dole in isar ma wannan manufa ta amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujerar ma idan ka zo ka tambayi mai kujerar ita kanta ta san alfarma akai mata ba dacewa ta yi ba ba za ta iya bada abin da kujerar take so ba aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba ko dai tana da ilimin bai isa ba ne ko kuma ilimin bai tumbasa akan wannan bangaren ba ko kuma wasau da yawa ma sai kaga ilimin da ta karanta ta goge akan shi daban kujerar da aka bata ta yi aiki a kanta daban
Hajiya Hawwa menene shawarar ki ga mata kalilan din da misali yanzu za a nada ko tinima aka nada a mataki na manyan mukamai ko da a matakin aikin gwamnati da ake cewa civil service da kuma nadi na siyasa domin yanzu mun ga a nan Kano misali gwamnan Kano kwanan nan ya nada mukaman da ake cewa permanent secretary manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati akwai mata a ciki da kuma directorci gwamnan RFI ya yi nadi na farko nan masu taimaka masa na musamman akwai mata a ciki da dama na ga sunaye haka zalika gwamnan Gombe da ya nada mutanen da su taimaka masa kafin labarai na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki menene saƙonki gare su misali dan ganin cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin ana kallon su a matsayin wanda suke wakiltar ku menene shawararki ko saƙonki ga ire-iren su da ma waɗanda za a nada nan gaba
eh to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace zaka je ina yawan cewa ko namiji ko mace kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tintin ake ta magana wanda ni karatuna ne saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki ko namiji ko mace ne aka dora ka a guri dole ka amfani da ilimin ka kuma ka zamanto mai gaskiya kai amfani da ilimin ka wallahi na kan ce idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma kuma ko macen ce a yanzu duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba saboda kada idan bakin kin gaza aje a ce a ai dan duk mace ce ta kasa ta kada ta zama to mai gaskiya ka kwatanta gaskiya ka tsaya ka jajirce kuma a zamanin da muke ciki wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura
ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda. Kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakin ta take, a cikin ƙuryar kuma lungu take. Magana ce duk office ɗin da aka ajiye ki ana so yayi fice. Wannan shine muke gaya wa ɗaliban mu muna musu bita. Duk inda kaga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa kai fice. Fice a ina, ba a local government ɗinka ba, kuma ko da aikin ka na local government ne. Fice a ina, ba a state ɗinka ba, kuma ko da aikin ka na local government ɗin ne. Ka yi fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da ya fice a duniya. Yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark. Wannan benchmark ɗin shine zai zamanto kake dubawa. Saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gabaki daya, kuma ki nemi ilimin sa idan baki da shi, idan kina da ƴan uwanki mata wanda za su tallafa miki, ko kuma wani wadan zaki iya amfani da na'urar gizo, ki duba ki ga yadda ake abin. In kin kasa, mu da muke consultants a neme mu kyauta za mu tallafa wa mata.
Na kuma za mu dasa aya bibiya kan wannan batun da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su rike amana su zama kyakkyawan gurbi domin bude kofa ga na baya. Mata, kuma muna so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar? Sai a tafi shafin mu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijani, muna kuma mika godiya ta musamman ga magidantan su domin gagaruba gudunmuwar da suka bayar ga nasarar wannan shirin. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan.
To madalla, yanzu bari mu ba sarfi lokaci domin sake jin takaitaccen labaran duniya.
To a takaice jiya Laraba, majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudurin doka da zama magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mai da hankali akan Sanata Elizabeth Warren, 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. A cewar wani sabon rahoto, ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da aka fara bullowa a duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. Haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta IS ta sake mayar da wani yanki a Siriya da Iraki, inda ta nema ta shige sake kwato wasu wurare. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki. Mace ta hudu ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch da ƙungiyar Trial International, waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun hira da mata huɗun har ma da wasu tsofin jami'ai.
To a gaishe ka masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai kuma an jima kaɗan idan Allah ya kai mu.
Afrique, le monde aujourd'hui.